بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته A yanzu da muke magana yammacin ranar Asabar ce wacce ta daidai da 1 ga watan Ramadan Hijira na da shekara 1435 wacce ta daidai da 28 ga watan June shekara ta 2014 Wannan shine kasad na 119 daga cikin jerin karatuttukan tafsirin Al-Qur'ani wanda babban malamin mu Al-Sheikh Abu Abdurrahman Muhammad Awwal Adam Albani yayi watake da Al-Qur'ani mu'jizar mu'jizoji Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi Allah ya daukaki darajojin shi Allah ya yafe mishi kusakuran shi waɗannan abubuwa da ya bari dalibai da makarantu da iyali Allah ka sa musu albarka idan ƴan uwa masu bin waɗannan karatuttuka ba su manta ba a jiya har wa yau muna karatu a cikin suratul baqara mun kwana a aya ta 230 daidai a jiya an karanta aya ta 231 wanda a yau zan buƙaci dan uwa ya ƙara maimaita mana mu fassara ta sa'annan mu ci gaba da fitar da hukunce waɗanda take dauke da su Allah madaukakin sarki ya sa mu dace na malam bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم
الله madaukakin sarki yace wa idza talaqtumun nisaa kuma idan kuka saki mataye ma'ana ku mazaje ake magana da ku idan har kuka saki matayen ku sakin da ya zama na kome saki na daya ko saki na biyu dama mun bayyana cewa saki iri biyu ne akwai saki wanda yake na kome akwai wanda yake saki ne wato wanda yake ba'in ma'ana akwai at-talaqur raj'i akwai at-talaqul ba'in Allah ya ce idan kuka saki matayenku sai ya zama sakin na kome ne saki na daya ko saki na biyu fa balagna ajalahunna sai matayen iddar su ta kusa karewa ma'ana qaraban qida'u iddatihinna ma'ana iddar su sai ta kusa karewa ajiya mun bayyana cewa ma'anar wannan jumla ta fa balagna ajalahunna ana fassara ta da ɗayan fassarori guda biyu ko dai ana nufin muqaraba ko kuma ana nufin haqiqa iddar ta kare ma'ana iddar ta kusa karewa ko kuma iddar ta kare amma a wannan ayar abinda jumlar take nufi shine fa balagna ajalahunna iddar su sai ta kusa ta kare ma'ana suna nan a cikin iddar da suke muku sakamakon sakin su da ku maza kuka Allah ya ce fa amsikuhunna bima'rufin to idan iddar su ta kusa karewa ku rike matayan da kyautatawa ma'ana ku rike su ku dawo da su cikin wato farfajiyar gidanku ma'ana farfajiyar aurenku ma'ana sakin farko ko saki na biyu a sa'ar da matarka take idda to a wannan lokaci kana da ikon ka ce ka dawo da ita kuma babu wanda ya isa ya ce bata dawo ba ma'ana kai kadai ne kake da yancin ka dawo da ita a bisa ka'idar Allah da yace wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna kamar yadda muka gabatar da bayanan a baya Allah yace fa amsikuhunna bima'rufin ku rike matayanku da kyautatawa aw sarrihuhunna bima'ruf ko kuma ku rabu da su har idda su ta kare nan ma ku kyale su da kyautatawa ma'ana in zaka zauna da ita da ka zauna da ita cikin kyautatawa kamar yadda in zaka rabu da ita iddarta ta kare zata kwashe kaya zata koma gidansu zata koma karkashin waliyinta to nan ma Allah madaukakin sarki yace a kyale su ai uturukuhunna hatta tanqadhiya iddatuhunna fayakunna amlaku li anfusihinna ma'ana a bar su iddarsu ta kare su koma karkashin waliyansu nan ma in an tashi rabuwa da su a rabu da su bi ma'arufin da kyautatawa ka debi kudi ka bata ka kyautata mata ka sai mata kayan abinci ka hada mata da sutura da hijabai da kaza ka hada mata da shi sai ta tafi gidansu wannan yana daga cikin abubuwan da malamai suka fassara bi ma'arufin kamar yadda ya tabbata a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi aure kuma yayi saki to da annabi yayi saki yaya al'amarin ya faru to wannan ita ce shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annabi sa'ad da ya saki wannan mata sai ya umarci wasu daga cikin sahabban shi da su kyautata mata a debi kudi a bata a hada ta da kayan abinci ta tafi wato asalin gidansu kaga wanda yana daga cikin ausarrihuhunna bima'rufin mun fassara wannan jumla a haka ne kamar yadda bayanai suka gabata a karatuttukan baya wasu daga cikin malaman tafsiri suna fassara wannan jumla da saki na uku kamar yadda suka fassara makamanciyarta a baya an fahimta da kyau mun ce wannan fassara ba ita ce fassarar da ta dace da daidai ba abinda yake daidai abinda ake nufi da sarrihuhunna ko kuma tasrihun da Allah ya faɗi a waɗancan ayoyin shine a bar su iddar su ta kare ya zamto sun mallaki kansu ta yadda miji to bashi da ikon yace ya dawo da ita Allah madaukakin sarki yace wala tumsikuhunna dhiraran lita'tadu lalle kada ku rike waɗannan matayan dhiraran don ku cutar da su lita'tadu don ku ketare iyaka don ku wuce iyaka ta Allah madaukakin sarki ma'ana kada ku rike matan kai baka batta ta karkare idda ta auri wani ba kuma ka dawo da ita cikin igiyar aurenka don ka cutar da ita Allah madaukakin sarki yace kada kai haka Allah yace wa man yaf'al zalika faqad zalama nafsahu duk wanda ya aikata haka to haƙiƙa kanshi ya zalunta wala tattakhidhu ayati llahi huzwa Allah yace kada ku rike ayoyin shi su zame muku abiban izgili ma'ana kace ka dawo da ita alhalin ƙarya kake ka dawo da ita don ka cutar da ita wannan ba daidai bane haramun ne ina fata mun fahimta ko kace ka dawo da ita amma wasa kake dan haka wannan ba daidai bane wala tattakhidhu ayati llahi huzwa kada ku rike ayoyin Allah su zame muku abiban wasa abiban izgili da wannan ne jama'a malamai suka hadu ijma'i ya faru cewa duk wanda yace ya saki matar shi daga baya sai yace ai wasa yake to sakin ya tabbata ina fata mun fahimta haka al-Imam Abu Dawud da al-Imam Tirmidhi da wato bakamantansu suka ruwaici hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa salafun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun annabi yace abubuwa guda uku idan ka fade su da wasa to da gaske ne gasken su ma gaske ne ina fata mun fahimta annabi yace annika aure da wasa idan kai alwali kace ka ba wani aure to auren ya bayu wa talaq da saki idan kace wance kin saku ko da wasa ne to sakin yayu war raja'a haka komar da matarka idan kace wance na dawo dake ko da wasa ne matar ta dawo a wata riwaya annabi ya ce wal itku idan kana da bawa sai ka kalle shi kace ka entu ka zama da to ko da wasa kake ya zama da ina fata mun fahimta wannan hadisi da annabi ya fadi hadisi ne sahihi kuma ya fade shi ne a madadin abinda larabawa suke a zamanin jahiliya sai mutun ya saki matar shi da an zo sai ya ce ai wasa yake sai ya enta bayin shi da sun tashi tafiya sai ya ce ai wasa yake to sai annabi ya fadi wannan hadisi dan haka babu wasa a cikin harkar aure a cikin abin da ya shafi saki ko enta bawa lallai babu wasa a cikin shi in ko har wasa ya shigo to lallai wannan abin zartar da shi ake ba a daukan shi a matsayin wasa wala tattakhizu ayatillahi huzwa kada ku riki ayoyin Allah su zame muku abiban wasa Allah ya ce wazkuru ni'matallahi alaikum kutuna da ni'imar da Allah madaukakin sarki yayi akan ku ma'anar tunawa da ni'ima shine a zuci ka kudirce cewa wannan ni'ima daga wurin Allah ne ka kudirce godiya ga Allah madaukakin sarki tun daga zuciyarka abaka aji kana godiya ga Allah a aikace aga kana bautawa Allah hakan alama ce ta tuna ni'imar Allah Allah ya ce wazkuru ni'matallahi alaikum ku tuna da ni'imar da Allah madaukakin sarki yayi muku ni'imar Allah ta musulunci ni'imar Allah ta aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da qur'ani da waɗannan shari'o'i da waɗannan dokoki waɗannan dukkan su ni'ima ne da Allah madaukakin sarki yayi wa musulmi a cikin suratul nisa'i Allah madaukakin sarki yake cewa afwan suratul ali imran Allah yace laqad mannallahu 'alal mu'minina laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim haqiqa Allah madaukakin sarki yayi wa mu'minai baiwa sa'ad da ya aiko musu da manzo daga cikin su yatlu 'alaihim ayati rabbihim ko yana karanta musu ayoyin ubangijinsu yana wa'azantar da su wannan malamai sun fassara wannan ayar a matsayin ni'imar da Allah madaukakin sarki ya saukar mana wanda Allah ya umarce mu da mu rika tuna shi da wannan ni'ima ta shi wasu malamai suka ce abinda ake nufi da ni'matullahi al-iman sun yi fassarori masu yawa amma dukkan waɗannan fassarori kamar yadda muka fadi a jiya yana daga cikin ka'idar fassara al-Qur'ani idan har aka samu fassarori daga sahabbai game da wata aya idan waɗannan fassarori ba sa cin karo da juna abinda yafi dacewa a matsayinka na mai fassara al-Qur'ani shine ka fassara wannan aya da dukkan fassarorin dan haka da Allah ya ce wazkuru ni'matallahi alaikum ku tuna da ni'imar da Allah yayi muku ni'imar Allah al-Islam ni'matullah al-iman ni'matullah al-Qur'an wa sunna duk waɗannan ana iya fassara su a matsayin ni'imar da Allah madaukakin sarki yayi wa bayi Allah ya ce wa ma anzala alaikum min al-kitabi kuma ku tuna da abinda Allah madaukakin sarki ya saukar muku na al-Qur'ani wal hikma ku tuna da abinda Allah ya saukar muku na hikima ita ce sunna hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya'ifukum bihi wadanda Allah madaukakin sarki ya ne muku wa'azi yana tsoratar da ku wadannan ayoyin wadannan hadisan wannan littafin wannan shiriyar wannan sunnar Allah yana tsoratar da ku kada ku saba musu kada ku bijire musu kada ku yi musu tawaye Allah madaukakin sarki yace wattaqullah ku ji tsoron Allah ku tsoraci Allah game da abinda Allah yake cewa ku yi ko kuma abinda yake cewa ku bari wa'lamu kuma lallai ku sani annallaha bima ta'maluna basir annallaha bikulli shay'in alim kuma ku sani lallai Allah masani ne game da komai idan ba mu manta ba ajiya mun fassara wannan ayar a yau mun ƙara biyo ta ne dan mu fitar da hukunce hukunce mu tattauna wasu masaloli waɗanda ayar take dauke da su malamai suka ce fa fi hadhihi al-ayati min al-fawaid ghayru ma taqaddam daga cikin darussa da hukunce hukunce da wannan ayar take dauke da su banda waɗanda ambatan su ya gabata na farko malamai suka ce idza talaqa ar-rajul ra'atahu talaqan raj'iyyan wa qarabat iddatuha min an-nihaya falahu ahadu al-amrayn idan miji ya saki matar shi saki na kome kunga saki na daya ko saki na biyu ina fata mun fahimta iddar ta sai ta kusa karewa to miji yana da dayan zabin abubuwa guda biyu abu na farko shine imma an yumsikaha imma dai ya rike matar ma'ana ya dawo da ita bi niyyatil qiyam bi haqqiha da niyyar ya kula da haƙinta ya kula da ciyar da ita karantar da ita tufatar da ita da nauyace nauyace na haƙoƙinta dake kanshi ya dawo da ita da niyyar tsayuwa da waɗannan haƙoƙin wa imma an yatrukaha bi ihsanin ko kuma abu na biyu ya rabu da ita har iddata ta kare ta hanyar kyautatawa hatta tanqadhiya iddatuha har iddata ta kare dan haka waɗannan abubuwa guda biyu a sa'ad da mace take zaman at-tarabbus zaman qur'i guda uku da muka fassara da tsarki to kai mijinta kana da ɗayan waɗannan zabi guda biyu ina fata jama'a an fahimta to sa'an nan yana daga cikin darussa da wannan ayar take dauke da shi malamai suka ce wa fihi hurmatu talaubi bil ahkami shar'iyya wannan ayar tana bayyana mana haramcin wasa da hukunce hukunce na shari'a haramun ne waɗannan hukunce hukunce da Allah madaukakin sarki ya saukar da alqur'ani annabi sallallahu alaihi wa sallama yake bayyana mana su to haramun ne musulmi su dauki waɗannan ayoyi da waɗannan hukunce hukunce su zame musu abeban wasa ko kuma abeban wargi ina fata mun fahimta wannan ba daidai bane duk musulmin kwarai baya izgilanci baya wasa da hukunce hukunce da dokoki da Allah madaukakin sarki ya saukar yana karanta su ne ko kuma yana sauraron su ne daga masu karantar da su sannan yana kokarin aikatar da su a aikace ne to sannan yana daga cikin darussa da wannan aya take dauke da su malamai suka ce wa fiha wujubu dhikrillahi bil lisan a cikin wannan aya akwai wajibcin musulmi su rika tunawa da Allah su rika ambaton Allah su rika zikiri ga Allah madaukakin sarki bil lisani da harsunan su aji suna karanta alqur'ani aji suna tasbihi aji suna hailala aji suna fadin la ilaha illallah aji suna tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki wannan ya zame musu godiya ga Allah wa sana'an kuma wajibi ne ga musulmi su rika yabawa Allah su yabi Allah da sunayen shi da siffofin shi kyawawa wa bil qalbi i'tirafan kuma ya zamto suna i'tirafi da zuci suna kudirce cewa lalle Allah madaukakin sarki shine mahaliccin da ya cancanta a bauta wa shi kadai ba tare da abokin tarayya ba wa bil arkani bi sarfiha fi ta'atillah kuma ya zamto suna godiya ga Allah ta hanyar gabobin su da aikatar da gabobin cikin abin da yake da'a ne ga Allah madaukakin sarki wa fiha kuma yana daga cikin darussan da wannan aya take dauke da su fihi bayanu ahamiyatil qur'ani was sunna a cikin wannan aya akwai bayani game da muhimmanci da kima da falala na alqur'ani da sunna iz manna Allahu 'ala almuslimina bihima saboda da alqur'ani da sunna ne Allah madaukakin sarki yayawa musulmi baiwa ina muka fahimci haka a cikin wannan ayar shine inda yace wa haka ne ko wazkuru ni'matallahi 'alaykum wama anzala 'alaykum min alkitabi wal hikmati ina fata mun fahimta ai mun fassara alkitabu a matsayin alqur'ani alhikma a matsayin sunna to a cikin wannan aya akwai bayani game da muhimmanci game da alqur'ani da sunna lalle alqur'ani yana da muhimmanci alqur'ani shine littafin musulmi ba wani littafi daga cikin littafan da Allah ya saukar ba wadancan imani ake so kai musulmi kai da su amma alqur'ani ne kadai aka yadda ka dauka ka karanta kai aiki da shi dan haka lalle qur'ani a bashi muhimmanci tun daga kan koyan alqur'ani iya karatun alqur'ani sanin ma'anonin alqur'ani da kokarin aiki da alqur'ani da kira zuwa ga alqur'ani wannan duk yana daga cikin baiwa alqur'ani muhimmanci ya tabbata a cikin hadisi da al-imam Abu Dawud da Ahmad suka ruwaito daga sahabi Barra ibn Azib ya tabbata cewa daga cikin tambayoyin da za a yi wa musulmi a cikin kabari za a tambaye shi game da menene aikin shi a duniya wa ma amaluka fi dunya me aikin ka a duniya annabi ya bayar da jawabi da cewa mumini sai ya bada amsa Allah ya tabbatar da bakin shi ya bada amsa cewa ya karanta alqur'ani aikin shi shine ya karanta alqur'ani yayi imani da shi kuma ya gazgata alqur'ani kaga lallai musulmi kenan lallai a baiwa alqur'ani muhimmanci was sunna haka ita ma sunna lallai a bata muhimmanci muhimmancin sunna da falalarta bata gaza muhimmancin da alqur'ani yake da shi ba ajiya mun bayyana cewa kimar sunna gurin kafa hujja da karfinta daidai yake da alqur'ani alqur'ani bai fi sunna ba ta fuskar kafa hujja innama abinda alqur'ani yafi sunna shine falala amma ta fuskacin kafa hujja Allah ya ce annabi ya ce to karfin su daya ne ina fata mun fahimta babu fifiko game da alqur'ani akan sunna ta fuskar kafa hujja ne mana ishara zuwa ga wasu littafai guda biyu littafin tadwinus sunna na professor Mafaru Zahrani da littafin as-sunnatu wa makanatuha fi tashri' al-islami na ad-doktor Mustafa Subai Allah madaukakin sarki ya sa mu dace yana daga cikin darussa da wannan aya take dauke da su wa fihi amrun bi taqwallahi azza wa jalla fi sirri wal alani a cikin wannan aya akwai umurni da ya kamata a rika wa'azantar da musulmi da tsoron Allah lallai musulmi su tsoraci Allah ma'anar tsoron Allah shine ittiba'ul awamir wajtinabun nawahi wannan shine abinda ake nufi da tsoron Allah dan haka a cikin wannan aya akwai umurni da zaburar da musulmi game da tsoron Allah ka ji tsoron Allah a cikin dukkan al'amuranka a maganganunka ka ji tsoron Allah a kai komanka mu'amalarka da iyalinka a gida mu'amalarka da abokan kasuwancinka a kasuwa mu'amalarka da abokan aikinka a office ka ji tsoron Allah a cikin dukkan tasarrufat ɗinka ta hanyar nisantan abubuwan da Allah ya haramta da kuma zakkewa aikata abubuwan da Allah madaukakin sarki ya umarni da aikata tsoron Allah a sarari tsoron Allah a boye Allah madaukakin sarki ya taimake mu yana daga cikin mas'alar da ya kamata na yi ishara gare ta tun a karatuttukan baya musamman karatun kwana uku da ya wuce daidai ayar da Allah madaukakin sarki yake cewa fa in fallaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra fa in fallaqaha fala junaha alayhima an yataraja'a in dhanna an yuqima hududallah karkashin wannan ayar malamai suna tattauna wata mas'ala mas'alar kuwa ita ce idan miji ya saki matar shi saki daya ko saki biyu ma'ana sakin farko ko saki na biyu sakin da yana da mallakar ya dawo da ita sai bai dawo da ita ba har iddarta ta kare kun ga a bisa wannan ayar ausarrihunna bi ma'rufin kenan sai iddarta ta kare ta tafi ta auri wani sai suka rabu da wancan mijinta na biyu yanzu idan ta dawo wa mijinta na farko shin ta dawo mishi ne a matsayin sabon aure da igiyoyi guda uku tsakanin su ko ko za a gina ne akan wadancan saki guda biyu da yayi mata ya zama idan yayi mata saki na uku za a hada da wadancan biyun kun fahimci matsalar da kyau wannan ita ce matsalar da malaman fiqhu suke kiranta da mas'alatul hadami mas'alatul hadami ina fata mun fahimta malamai sun yi maganganu guda biyu jumhurun malamai suka tafi akan cewa idan har mijinta na farko ya dawo da ita to za a dora ne a ci gaba da zaman aure a bisa wadancan sakin guda biyu da yayi mata ma'ana kenan da zai kara mata wani sakin to sai a hada da wadancan guda biyun su zama uku sakin sai ya zama talaqun ba'idin kenan jama'a kun fahimta da kyau jumhur abinda suka tafi akai kenan amma an samu wata fatawa daga al-Imam Shafi'i da riwaya daga Imam Ahmad da kuma mazhabin al-Imam Abu Hanifa sun tafi ala khilafi mazhabil jumhur ma'ana cewa idan ta dawo wa mijinta na farko to sabon aure ne ta yadda da saki zai faru to sai a ce daya kenan da zai kuma mata wani a ce biyu kenan an fahimta da kyau jama'a ba za a lissafa wancan sakin da ya faru kafin sakin farko ya faru ba ina fata mun fahimta wannan mas'alar ita ce mas'alatul hadabi kuma wannan magana wannan fatawa ta biyu ita ce fatawar da take daidai insha Allah ala khilafi madhhabil jumhur ku ya hakuri jama'a wasu abubuwan za ku ji a ce ga abinda jumhur suka tafi akai ga kuma fatawar wasu daga cikin malamai sai a ce kuma wannan ita ce daidai ita ce rajiha wannan yana daga cikin jama'a lazimin tafarkin da'awar mu da'awar ahli sunna da'awa ta salafiyya shine duk mas'alar da za a kawo maka ta sabani to da gurgurdan abinda aka fahimta na ka'idodin ilimi to ana yin tarjihi ana yin tahqiqi ina fata mun fahimta ba zai yiwu a ce duk abinda aka kawo maka wana yace wana yace wana yace sai a barka a haka a ce duk wanda kai daidai ne yajuzu yustahabbu kuriha jaza yukrahu sannan kuma sai a barka a ce duk daidai ne duk wanda kai daidai ne wannan jama'a ba daidai bane lallai ahlus sunna lallai ne su dage da bincike na ilimi sannan kuma su cire san zuciya da bin kungiyanci da makalkalewa mazhaba da daskarewar tunani game da bin tunanin suwane da suwane su cire san zuciya su yi bincike na ilimi su tabbatar da abin da yake daidai ba tare da shakka ko tsoro ba Allah madaukakin sarki ya sa mu dace bayan Allah madaukakin sarki ya gama bayani na waɗannan hukunce-hukunce a cikin wannan aya da muka fassara a aya ta 233 Allah ya ce wa idza talaqtumun nisaa na'am
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون
الله مأوككين سركي يتي وإذا طلقتم النساء kuma idan ku mazaje kuka saki matayanku fa balagna ajalahunna sai iddasu ta kare kun ga a bisa waccan fassara da muka yi dama mun ce fa balagna ajalahunna ko dai ya zama iddasu ta kusa karewa ko kuma iddasu ta kare a waccan aya fa balagna ajalahunna iddat ta kusa karewa a wannan kuma iddar ta kare ai in qabat iddatuhunna kuma mun fahimta da kyau wa idza talaqtumun nisaa kuma idan ku mazaje kuka saki mataye fa balagna ajalahunna sai iddasu ta kare ka sake ta saki daya ko saki na biyu sai iddatta ta kare an fahimta yanzu kun ga ta rabu da kai kenan bai halatta a yanzu ka ce ka dawo da ita ba saboda yanzu ta zama a haqqu bi nafsiha min ghairiha ta mallaki kanta in ka ce ka dawo da ita bata dawo ba sai dai ka shigo cikin zawarawa ma'ana kai ma sai dai kai assembly ka shigo cikin tsarin waɗanda suke neman ta wane yazo kai ma ka zo in ta duba ta ga ka dace shikenan ina fata an fahimta in kuma baka dace ba shikenan mana baka da yancin ka ce ka dawo da ita saboda ni iddat ta tarika ta kare balagna ajalahunna Allah madaukakin sarki yace fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahunna lalle ku waliyansu kai da kake jibintan al'amarinta to kada ka hana ta auren mijin nan nata na farko ma'ana wannan umurni ne khitab ne ga auliya ma'ana waliyan mace mace tana karkashin ka sai mijinta ya sake ta bai dawo da ita ba har iddarta ta kare to kai waliyinta idan mijin ya dawo yana neman aurenta ya kawo sadaki to kada ka hana shi komawa wato mayar da matan ita matar komawa gurin mijinta na farko da sabon daurin aure da sadaki da waliyai da waɗanda suke sheduri ma'ana shine ma'anar wannan jumla da Allah ya ce fala ta'dhuluhunna ai fala tamna'uhunna 'anil nikahi kada ku hana matan yin aure su koma ma waɗannan mazaje nasu na farko malamai suka ce abinda ake nufi da al'adalu shine al-man'u wal habsu ma'ana kada ku tare waɗannan mataye kada ku hana su auren waɗannan mazaje nasu na farko kada ku hana su komawa kun ga yanzu wannan gaba kamar yadda zamu zo mu ji yana ƙara tabbatar da lallai kenan ashe ba a yin aure sai da wali kamar yadda muka wuto a karatuttukan baya annabi yake cewa la nikaha illa bi waliyin ko babu aure sai da wali dan haka da a ce wali bai da wata rawa da zai taka da Allah madaukakin sarki bai umurce shi da kada ya hana matar da yake ya zama alwali dinta ko kuma ya zama wato mai jibintar al'amarinta komawa gurin mijinta na farko ba Allah yace fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahunna kada ku hana su auren matayen nan mazajen nan nasu na farko idza taradaw bainahum bil ma'ruf idan suka yarjejeniya a tsakanin su da kyautatawa juna shi ya yadda zai aure ta ma'ana zai dawo da ita ya aure ta zai kula da haƙinta ita ma za ta kula da haƙin shi to kai waliyi kada ka hana ta komawa wurin mijinta na farko Allah madaukakin sarki yace zalika wannan umurni wannan hani da aka hana ku ku waliyan mataye da cewa kada ku hana matayen komawa mazajen su na farko Allah yace yu'afu bihi Allah yace wa'azi yake yi da shi ko kuma da wannan hani ake muku wa'azi ga duk wanda yake man kana mu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda ya kasance yayi imani da Allah da ranar karshe mana duk wanda yayi imani da Allah yayi imani da ranar karshe to lallai kada ya hana matar da ya zama waliyin ta komawa wurin mijinta na farko Allah yace zalika azka lakum wannan shine yafi alkhairi gare ku ku waliyan wa afhar kuma shi yafi zama tsarki ga zukatanku wannan shi yafi alkhairi gare ku shi yafi zama tsarki ga zukatanku ku waliyan da kuma ku matayen da ake wa walici dan so da dama za a iya sakin mace iddarta ta kare kai waliyin ta ka hana ta koma wato komar da ita zuwa mijinta na farko ita kuma tana son shi yana son ta ita ma tana son shi wata kila akwai ƴaƴa ma a tsakanin su to Allah madaukakin sarki yace kai kada ka hana ta dan idan ka hana ta karshen ta za ta kullace wani mugun abu a ranta game da kai za ta kullace ka a rai za ta ji haushinka koda kana ubanta koda kana wanta koda kana matsayin waliyinta to kada ku hana su rashin hana su din wannan shine azka lakum wa afhar shine abinda zai tsarkake zukatanku shine abinda wato zai zama alkhairi gare ku saboda ku matayen ba za ku ji haushin waliyanku ba kamar yadda su ma waliyan ba za su koma suna jin haushin ku ba Allah ya ce wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah shike da sani Allah shine mai cikakken ilimi shi ya san cewa komawa da ita matar za ta yi gurin mijinta na farko alkhairi ne akwai maslaha a ciki ku waliye ba ku sani ba wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamuna Allah shike da ilimi shi ya san cewa in ta koma to za a yi zaman aure lafiya za su kula da haƙoƙin juna ku waliyan ba ku san haka ba dan haka a cikin komawa da mace za ta yi zuwa ga mijinta na farko akwai maslaha ƙwarai da gaske Allah madaukakin sarki shi ya san haka amma daga cikin masalih jama'a idan aure ya rabu musamman akwai ƴaƴa tsakanin wancan da wanci yanzu komawa da za su yi su ci gaba da zamantakewar aure shine maslaha gare su kuma shine maslaha ga ƴaƴan su mafi yawancin ƴaƴa suna lalacewa ne sakamakon rabuwar miji da mata sakamakon rabuwar iyayen su sai su lalace ba za su samu kula ta mahaifin su ba idan a gaban mahaifiyar su take ba za su samu kula ta mahaifiyar su ba idan a gaban mahaifin su suke dan haka idan ya debe su ya aje ƴaƴan a wurin shi ya auro wata sai ta wulakanta ƴaƴan dan ba nata bane idan ta debi ƴaƴan ta tafi da su gidan wani mijin nan nata sai ya wulakanta ƴaƴan saboda ƴaƴan ba nashi bane ƴaƴan sai su tashi cikin kaskanci tarbiyar su ta lalace su koma suna sace-sace su koma suna shaye-shaye da abubuwan da basu dace ba to yanzu kaga kenan ashe a cikin rashin kome da za su yi wa juna akwai rashin maslaha a cikin shi kenan kamar yadda a cikin komawa da za su yi wa juna akwai maslaha ina fata jama'a mun fahimta ka je ka kalli mafi yawancin ƴaƴa da suke lalacewa hakan na faruwa ne sakamakon iyayen su ba su a gidan iyayen su maza ina jin haka ne ko ba haka bane jama'a haka ne wani zai taso bai tarar da mahaifiyar shi ba zai taso cikin kunci da wahala saboda matar uban shi ta gallaza mishi ta hana shi abinci ta matsawa rayuwar shi bata mishi kaza bata mishi kaza wannan ta sa sai ya gudu ya tafi cikin ƴan iska yana kwana ya debo ɗabi'un su ya dauko halaye irin nasu waɗannan akwai misalai da yawa jama'a sun sha faruwa ta yadda zaka ga idan kaga mutum ya lalace to ka bincika akwai dalilin lalacewar shi wanda zaka tarar mafi yawanci kashi 70 in baka ce kashi 80 ba abinda ke faruwa kenan mafi yawancin matasa suke lalacewa na taba fadin wannan a wani daga cikin karatutuka da muke wasu matasa ne kaman kace ƴan shaye-shaye muka je muka yi musu wa'azi muka yi musu nasiha akan su rabu da abinda suke su daina wani daga cikin su ya miƙe yace zai yi jawabi a madadin sauran ya miƙe yace ya sun gode sun yi kaza amma da Allah suna so a sa musu rana guda da za a rika tara musu tara su ana karantar da su muka sanya musu rana karatun na minti 30 ake yi dan aka zo na aka karantar da su sai ragowar lokacin sai ayi musu wa'azi wata rana na tara su ine musu wa'azi ashe wani daga cikin su kuka yake ban sani ba kuka yake yayi ƙasa da kai yana ta kuka haddashe sheka kuka irin na takeici bayan ya gama yace wallahi ya rantse min da Allah yace mahaifin shi bai taba mishi irin wannan wa'azin ba yace dan shi ba a gaban mahaifin shi ya taso ba ya taso mahaifiyar shi sun rabu da mahaifin shi dan haka wannan ta sa ya samu kanshi a halin da ya samu kanshi yanzu yana takeicin rayuwar shi ne yanzu jama'a tsakani da Allah a irin wannan halin waɗannan iyayen ba su da haƙƙi na wannan ɗan nasu a kansu tsakani da Allah suna da haƙƙi kuma Allah sai ya tambaye su wannan ne dalilin ta sa Allah maɗaukakin sarki da yake ya san masalihul ibad Qur'ani ya sauka dan tabbatar da masalihul ibad abubuwan da za su kyautata rayuwar al'umma sai Allah maɗaukakin sarki ya hana waliyai kada su hana ƴaƴansu da matayen da suke zama waliyansu su koma gurin mazajensu na farko shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya ce fala ta'dhuluhunna ina fata jama'a mun fahimta hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari da abu daud tirmidhi ma ya rawaici hadisin daga sahabi ma'aqilu dan yasar Allah maɗaukakin sarki ya ƙara yarda a gare shi waɗannan malamai suka ce annahu zawwaja ukhtahu rajulan minal muslimin ma'aqilu dan yasarin ya aurar da yar shi wato yar uwar shi ga wani cikin sahabbai musulmi fa kanat indahu haka wannan yar uwa ta ma'aqilu ta ci gaba da zama da kasantuwa a wurin wannan miji nata thumma tallaqaha tabliqatan daga nan sai wannan miji nata ya sake ta walam yuraji'aha hatta qabat al-idda mijin nan nata bai dawo da ita ba har sai da iddar ta kare fa khatabaha ma al-khuttab sai ya nemi aurenta tare da sauran masu nema dama ai mun yi jawabi ma'ana ka saki mace saki na kome sai baka dawo da ita ba iddar ta kare to idan ka dawo kana neman ta zaka shigo cikin jerin zawarawa ne in ta ga dama ta yadda in ta ga dama kada ta yadda an fahimta to ya sake ta iddar ta kare daga baya sai ya dawo an fahimta fahawiyaha sai ya neme ta wa hawiyatu ita ma sai ta yadda ta koma mishi fa khatabaha ma al-khuttab ya nemi aurenta tare da masu nema fa qala lahu ma aqilu sai ma aqilu dan yasarin yace da shi ya laka'in ya kai abin zargi akramtuka biha wa zawwajtuka ha fa talaqtaha na mutunta ka na karrama ka na aura maka ita na hana kowa sai ka sake ta yace wallahi la tarji'u ilayka abadan har abada ba za ta dawo gurin ka ba kuma kun fahimci ma aqilu kuwa ma'ana ya aura mishi kanwar shi sai bai dawo da ita ba bayan ya sake ta har iddar ta kare to kuma ina zai dawo yanzu yace yana neman aurenta ma aqilu yace wallahi har abada ba zan aura maka ita ba malamai suka ce fa'alimallahu hajatahu ilaiha sai Allah madaukakin sarki ya san ita matar tana da tsananin buƙatar komawa zuwa ga mijinta wa hajatuha ilaihi kuma Allah ya san lallai mijin nan nata yana da matukar buƙata zuwa gare ta fa anzalallahu al-aya sai Allah ya saukar da wannan aya Allah ya ce wa idza tallaqtumun nisaa idan kuka saki mata fa balagna ajalahunna iddatu taqari kamar yadda wancan da ma'aqilu ya daurawa wato aure da kanwar shi yayi an fahimta Allah ya ce fala ta'duluhunna kada ku hana su matayen an yanki hina azwajahunna su auri waɗannan mazaje nasu na farko idza taradaw bainahum bil ma'ruf idan suka yarjejeniya suka daidaita a tsakanin su da kyautatawa Allah madaukakin sarki sai ya hana waliyan su hana matan komawa ga mazajen su na farko malamai suka ce falan ma sami'aha ma'aqilun da ma'aqilu yaji wannan aya qala sai yace sam'ul li rabbi wa ta'a naji wannan aya kuma na yi da'a ga Allah madaukakin sarki ma'ana sami'ina wa ata'ana naji nayi da'a nayi biyayya thumma da'ahu ma'aqilu sai ya kirayi wannan sirki nashi wa qala sai yace da shi uzawwijuka zan aura maka ita a karo na biyu wa ukrimuka kuma zan girmama ka zan mutunta ka wa kaffartu an yamini kuma rantsuwar da nayi da nace wallahi la tarji'u ilayka abadan to zan yi kaffara ina fata da ma mun fahimta wannan ayar kenan kun ga tana ƙara tabbatar da cewa idan har ya zama matar da aka saki tana da buƙatar komawa ga mijinta na farko bayan iddarta ta kare shi mijin na da buƙatar dawo da ita maslaha ta shari'a shine lallai kai mahaifinta kada ka dauki zafi kada ka naci kada ka doge ka ce wallahi ba za ta koma ba dan ƴaƴan ya za kai da su ya za kai da tarbiyyar su ya za kai da karatun su ci da su da shayar da su da kaza ya za kai da su zaka iya kulawa da su irin kular da mahaifinsu zai musu ba za ka iya ba ka barta ta koma wannan shine maslaha wacce Allah madaukakin sarki ya tabbatar da ita a cikin wannan aya Allah madaukakin sarki ya taimake mu yana daga cikin darussa da wannan aya take dauke da su la yajuzu lil awliya'i al man'u min at tazwiji bi halatta waliyyi sahana matan da suke wa walicci koma wa mazajen su na farko ba wal ayatu dalilun ala kaunil wali shartan fi sihhatin nikahi kama marra wannan ayar malamai suka ce dalili ne akan cewa aure bai zama ingantacce sai inda wali kamar yadda bayanai suka gabata akan haka. Idan ba ku manta ba da muka zo bayani game da waccan aya da Allah ya ce wala tunkihul mushrikati hatta yu'minna, ko muka ce malamai suka ce wannan ayar dalili ce akan lallai ne duk auren da akai ba da wali ba to wannan auren bai yi ba, aure ne wanda yake batacce. Haka annabi ya fadi yace mace ba ta aurar da kanta, la tuzawwijul mar'atu nafsaha wa la tuzawwijul mar'ata almar'a, ma'ana mace ba ta aurar da mace kamar yadda mace ba za ta aurar da kanta ba. Mun tattauna waɗannan matsaloli a baya, ka je ka saurari waɗancan kasusuwa na tafsirin waɗancan ayoyin. To sa'annan yana daga cikin darussa da zamu koya daga cikin wannan aya, malamai suka ce wa fihi annal mu'mina huwa alladhi tanfa'uhu alma'iz li anna al-iman yahuffuhu ala qabulha. Yace a cikin wannan aya akwai bayanin cewa lallai mu'mini mai imani to shine wanda wa'azi yake amfanarwa, ma'ana idan har zuciyarka tana shirye da ta karbi wa'azi, tana shirye da ta karbi imani, to idan an yi maka wa'azi a lokacin wa'azi zai amfanar da kai. Amma idan ka yanke hukunci, ka yanke shawara, ka ce ba za ka dawo ba, kai ba za ka canza ba, to ko an maka wa'azi ba za ka fahimta ba. In an jawo maka aya tawilinta za ka yi, in an jawo hadisi kawar da kai za ka yi, tawaye za ka yi. Shi yasa Allah ya ce ka yi wa'azi, ka fadakar, idan ma'ana fadakarwa za ta amfanar, ma'ana inda fadakarwa za ta amfanar. Dan haka jama'a lallai wa'azi wajibi ne, malamai su tashi su yi wa'azi, kuma wajibi ne sauran al'umma in an yi musu wa'azi su ji wa'azi su yi aiki da shi. Malamai suka ce wa fihi isharun bi anna Allah huwa alladhi ya'lamu masalihal ibad, a cikin wannan aya akwai tabbatar da lallai Allah shine yake sane da maslaha ta bayi. Wa huwa ya'lamu anna ruju'al mar'ati ila zawjihal awwal bitaradi bainahuma aslahu wa athyabu lahumu wa li aqaribihima. Wannan yana ƙara tabbatar da cewa komawar da mace za ta zuwa ga mijinta na farko da yarjejeniya tsakanin su, wannan shi yafi dacewa, shine yafi alkhairi gare su su ma'aurata din, kuma ga ƴan uwan su, ma'ana su dangin ta da dangin shi. Dan idan aure ya rabu jama'a so da dama ba a cika jituwa tsakanin juna ba, ƴan uwanta ba sa ga maciji da ƴan uwan shi. Ina fata an fahimta. ƴaƴan sai su tashi suna kin daya daga cikin uwar ko uban, dan uwar za ta nuna musu uban ba mutumin kirki bane tunda ya sake ta. Uban zai rika nuna musu uwar ta mutu ta gallaza mishi, ta mishi rashin mutunci. A ƙarƙashin wannan sai ƴaƴan su tashi da wani irin tunani. Waɗannan suna daga cikin abubuwan da suke na munana waɗanda kan biyo bayan rabuwar aure. Kenan ashe a cikin rabuwar aure babu alkhairi ko kaɗan. Ina fata jama'a mun fahimta. Allah madaukakin sarki ya sa mu dace. Bayan Allah madaukakin sarki ya gama bayani game da abin da ya shafi hana waliyai mayar da matayen da ke karkashin su komawa ga mazajen su na farko, Allah sai yayi bayani game da hukuncin shayarwa a cikin aya ta 233. Allah ya ce wal walidatu yurdi'na auladahunna,
wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlain kamilain liman arada an yutimma ar-rida'a wa 'ala al-mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha la tudarra walidatun biwaladiha wa la mawludun lahu biwaladih wa 'ala al-warithi mithlu dhalik fa in arada fisalan an taradin minhuma wa tashawurin fala junaha 'alayhima wa in aradtum an tastardi'u awladakum fala junaha 'alaykum إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير
الله يشي والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين والوالدات كما إياي ماتا معنى uwa wacce take shayarwa ko iyaye mata masu shayarwa yurdi'na auladahun za su shayar da ƴaƴan su haulaini kamilain shekaru biyu cikakku Allah ya ce liman arada an yutimma ar-rada'a amma ga wadda wato ga wanda yake son a cika shekaru biyu ana shayar da dan shi ma'ana malamai suka ce wannan aya ta tabbatar da lokaci mafi tsawo lokaci mafi tazara da uwa ke dauka tana shayar da danta shine shekara biyu wata 24 malamai suka ce bai halatta shayar da da bayan wannan wato asalin adadi na lokaci ba kuma idan an shayar da da a wannan lokaci hukunce hukuncen shayarwa na cewa wanda aka shayar bai halatta ya auri wacce ta shayar da shi ba idan ba ita ta haife shi ba ko bai halatta ya auri wacce shi suka sha nono guda da ita ba ma'ana al-akhawat min ar-rada'a ƴan uwa waɗanda suka sha nono guda idan ya zama sun sha nono ne bayan shekara biyu to wannan haramcin bai hau kansu ba ina fata an fahimta dan haka da Allah madaukakin sarki yace su iyaye mata su shayar da ƴaƴan su shekaru biyu cikakku malamai suka ce shekaru biyu shine shekarun da yake daidai a shayar da ƴaƴa ma'ana lokaci mafi tazara lokaci mafi nisa wannan kuma yana nuni akan a iya yaye yaro kasa da shekara biyu shekara ɗaya da wata biyu shekara ɗaya da wata biyar ko wani abu makamancin wannan ma'ana idan har ya zama akwai yarjejeniya kamar yadda ayar za ta bayyana Allah ya ce wal walidatu iyaye mata waɗanda suke da ƴaƴa da suke shayarwa waɗanda aka saki za su shayar da ƴaƴan su yurdi'na auladahunna za su shayar da ƴaƴan su haulaini kamilain shekaru biyu ay sanataini kamilain liman arada an yutimma ar-rada'a ga wanda yake so ya cika wato asalin lokaci na shayar da ƴaƴa malamai suka ce bai halatta wato a ci gaba da shayar da ƴaƴa bayan wannan lokaci ba wala rida'a ba'da tamam ina fata an fahimta Allah ya ce wa 'alal mauludi lahu rizquhunna kuma wajibi ne akan uba wanda aka haifa mishi da shine al mauludi lahu wajibi ne akan wan uba dan ya shigo cikin al-mauludi lahu kanin uba ya shiga cikin al-mauludi lahu ina fata jama'a mun fahimta ma'ana kai uba da aka haifa mata idan kana nan baka mutu ba to wajibi ne akan ka rizquhunna ciyar da ita matar da take shayar maka da ƴaƴanka bayan rabuwar aure ta faru wa kiswatuhunna kuma wajibi ne akan ka kai uba al-mauludi lahu ka tufatar da ita matar ko ka tufatar da su matan da wato asalin saki ya faru suna shayar muku da ƴaƴanku Allah madaukakin sarki ya ce al-mauludi lahu dan ya tabbatar da kai uba zaka kwanta ka rasu to wanka ko kaninka shi zai tsaya a matsayinka na kula da ƴaƴanka jama'a mun fahimta da kyau wannan ita ce hikimar da ta sa malamai suka ce Allah madaukakin sarki saboda balagal alqur'ani aka karkace wa amfani da kalmar walidu aka yi amfani da kalma ta al-mauludi lahu dan al-walidu ana nufin uba haƙiƙi wanda wato asalin aka haifa mishi da ma'ana wanda yake dan nashi ne amma al-mauludi lahu yana iya daukan uba yana iya daukar wan uba ko kanin uba ina fata mun fahimta wa 'alal mauludi lahu rizquhunna kuma abinda yake wajibi akan al mauludi lahu uba ko wan uba ko kani rizquhunna wajibi ne su ciyar da su matan wa kiswatuhunna, kuma wajibi ne su tufatar da su bil ma'rufi, da gurgudan abin da shari'a ta tsara, bil ma'rufi, da gurgudan samun su bil ma'rufi, da gurgudan abin da yake da shi na arziki. Allah ya ce la tukallafu nafsun illa wus'aha, ba a dora ma wata rai sai abin da za ta iya, ba a kallafa ma wata rai ta aikata abin da ba za ta iya ba, duk abin da aka dora ma wata rai to shine abin da za ta iya. La tukallafu nafsun illa wus'aha, ba a dora ma wata rai wani abu wanda ba za ta iya ba sai dai wanda za ta iya. Ma'ana wannan yana nuni akan idan aure ya rabu, matarka tana da ciki ta haihu, dan zaka ciyar da shi ta hanyar ciyar da matar ta shayar maka da danka, ka tufatar da ita kai mata hidima ta yau da kullum, saboda danka wajibi ne ka ci da shi. Shi bai isa cin abinci ba, balle a ce ka siyo shinkafa ko ka siyo kaza ko ka siyo kaza, inna ma mahaifiyar shi zaka ciyar, ita zaka tufatar, ita kuma sai ta ciyar maka da danka. Ina fata jama'a mun fahimta. To idan ya zama rabuwa ta faru, ta kare idda saboda ta haihu, tana gidansu, to ba daidai bane iyayenta su matsa maka su dora maka abinda ba za ka iya ba. La tukallafu nafsun illa wus'aha, zaka ci da ita ne, ka tufatar da ita ne da gurgudan abinda kake da shi. Li yunfiq zu sa'atin min sa'atihi, me yalwa ya ciyar daga abinda Allah madaukakin sarki ya yalwata mishi na dukiya. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah, wanda Allah madaukakin sarki ya kuntata mishi arzikin shi, talaka ne bai da shi, to lalle dai dan abin nan da yake da shi ya ciyar daidai gurgudan abin da ya samu. Dan haka Allah madaukakin sarki ya ce ba a dora ma wata rai sai abin da za ta iya. Dan haka ba daidai bane a matsayin ku na iyaye ku kallafa ma miji dan ya saki matar ku kuna jin haushin shi, ku kallafa mishi abin da ba zai iya ba, a ce sai yayi kaza, sai ya kawo kaza, a za a kalli menene samun shi, yaya albashin shi, yaya kaza nashi, yaya kaza nashi. Ina fata jama'a mun fahimta. Allah ya ce la tubarra walidatun bi waladiha, ba a cutar da mace saboda danta, ma'ana saboda ta haihu sai a cutar da ita a hana ta haƙƙin da ya kamata a bata saboda danta. Wala mauludin lahu bi waladi, haka kada a cutar da wanda aka haifa mishi da uba ko wan uba saboda dan shi, ma'ana kada ai amfani da kasantuwar akwai da tsakani uwa ta cutar da uba ko kuma uba ya cutar da uwar dan shi. Ina fata mun fahimta. La tubarra walidatun bi waladiha, kada a cutar da uwa saboda danta, ma'ana saboda ta haihu sai a hana ta ciyarwa, a hana ta kaza, a hana ta kaza, kada ai mata haka. Haka shi ma miji ko kuma wanda aka haifa mishi da wan uba ko kanin uba, to kada a cutar da shi saboda dan shi. So da dama mata sukan cutar da mazajen su sakamakon ƴaƴan su, ma'ana idan tana jin haushin ka sai ta kuntata ma ƴaƴanka, ko in yana jin haushin matar sai ya kuntata wa ƴaƴanta, to wannan ba daidai bane, haramun ne a shari'ar musulunci. Wata matar kamar yadda wani ya taba bani labari, tana jin haushin mijin sai ta kori ƴaƴan, ana cikin sanyi, ana tsananin sanyi, sai ta kore su waje sai ta kulle kofa, yana cikin ɗakin tana so sai yayi magana sai ya tanka yayi shiru, tana jin zafin abin da ta yi wa ƴaƴan, shi ma yana jin zafi, yace kamar ana suka shi da mashi, amma so take sai yayi magana ya ki yin magana. Suna cikin sanyi, suna ta kuka, suna ta buga kofa, kai mata ku ji tsoron Allah, mata a ji tsoron Allah, wallahi yace haka nan dai ya daure. Can da ta gaji awa ɗaya awa biyu kai sai ta bude kofar sai suka shigo, te ta fada, te ta fada, ƴaƴanka suna waje ma ka ki magana, yace eh na ki magana din da gangan naki, mana dama ta yi ne dan sai yayi magana, ma'ana ta ƴaƴan sai a cutar da uban. Mace ce mijinta zai mata fada ta yi kuskure, wance kaza ba daidai bane, sai ta zumbura baki, sai ta gaba, sai ta daka ma danka duka, ta duma mishi dundu, sai kai magana. La tubarra walidatun bi waladiha wala mauludun lahu bi waladihi, kada a cutar da uwa saboda danta haka kada a cutar da uba ko wan uba ko kanin shi saboda dan shi ma'ana saboda wanda aka haifa mishi ta hanyar dora mishi ciyarwa ciyarwar da tafi karfin shi uba ne ko wan uba ko kanin uba duk ya dauki almauludi lahu ina fata mun fahimta Allah ya ce wa alal warisi mislu zalika wa alal warisi kuma wajibi ne akan mai gadan dan ma'ana magajin dan mislu zalika kwatan kwacin abin da yake kan uba ma'ana mai yake kan uba shine wajibcin ciyarwa ko to haka wanda zai gaji dan kace kanin uba ko wan uba kace babban wa wannan yana daga cikin alwari ma'ana yadda yake wajibi akan uba ya ciyar yadda yake wajibi akan uba kada ya cutar da matar shi uwar dan shi ko ƴaƴan shi to haka yake wajibi akan wa alwaris wane ne alwaris shine magajin dan ma'ana wanda da dan zai rasu wa zai gaje shi kaga kanin uban shi zai gaje shi wan uban shi zai gaje shi babban wan shi in ba uban shi zai gaje shi kakan shi jaddu zai gaje shi ina fata kun fahimta wannan shine alwaris to yadda yake wajibi akan uban ya ciyar da mahaifiyar to haka yake wajibi akan wanda zai gaji dan warifu sabi wajibi ne akan shi ya ciyar da ita matar ina fata mun fahimta ma'ana ciyarwa abinda yake wajibi akan shi abubuwa biyu kada ya cutar da ita kamar yadda asalin almauludi lahu kada ya cutar da ita ya ciyar da ita ya tufatar da ita kamar yadda yake wajibi akan almauludi lahu ina fata da ma mun fahimta Allah madaukakin sarki sai yace fa in arada fisalan idan ma'aurata shi da ita ma'ana iyayen dan sun nufi fisalan siyaye wannan da an tarabin minhuma sakamakon yarjejeniya da suke a tsakanin su wata shawurin da shawara da suka kulla Allah yace fala junaha alaihima to babu laifi akan su ma'ana idan suka yi shawara cewa to wannan da shekara shi daya da wata hudu shekara shi daya da wata bakwai shekara shi daya da wata kaza to lallai a yaye shi sai suka hadu akan ga adadin lokacin da za a yaye shi to wannan babu laifi akan su ina fata mun fahimta wannan gaba tana nuni akan cewa lallai uwa ba ita kadai ce ke da haƙƙin wato yaye danta ba kamar yadda uba ba shi kadai ke da haƙƙin yaye dan shi ba ma'ana ba zai zo kawai ya bada umarni ya bada doka yace to lokaci kaza za a yaye shi ba ko ita kuma tace tunda nono na ke sha to ai lokaci kaza za a yaye shi a shawara za su tattaunawa za su ina fata mun fahimta kaga a wannan gabar yana ƙara tabbatar da ashe mata ana shawara da su hatta akan ƴaƴan su hatta akan al'amuran da suka shafi gudanar da gida ina fata mun fahimta dan haka wannan mataccen hadisin da aka ruwaito cewa wai annabi ya ce shawiruhunna wa khalifuhunna wai ku yi shawara da mata amma ku saba wa shawara su kada ku dauka kun ji wai aka ce annabi ya ce wannan hadisin matacce ne jama'a na ƙarya ne kashi Allah ya tabbatar da akwai mushawara tsakanin uwa da uba hatta ko da rabuwar aure ta faru aga wannan yana nuni akan matar ka ce to min babu aula ya zamto kana shawara da ita ku tattauna meye kaza ta baka shawara ka bata shawara ina fata mun fahimta haka yake a shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akai sulhun hudaybiya annabi sun tafi da shi da sahabbai za su shiga garin makka don su yi wato asalin aikin hajji kamar yadda annabi ya fada ma sahabban shi yayi mafarki cewa sun shiga cikin garin makka aminina muhalliqina ru'usakum annabi ya ɗebi sahabbai suka tafi da kafiran makka suka ji labari sai aka aiko aka ce to Muhammad in ka kuskura ka shiga garin makka to za a yi bataciya za a yi kare jini burijini shi kuma annabi ya ga ba yaki ya fito ba ga dabbobi sun taho da su ga ihrami sun sanya mana su ba yaki suka fito yi ba annabi sai ya tsaya a bayan wato garin makka sai ya tura sayyidina Uthmanu cikin garin Madina akan ya je ya jiyo wani hali ne wato asalin yaya za a yi ya za a samu sulhu tsakanin su Sayyidina Uthman ya tafi munafikai sai suka yada gulma cewa ai an kashe Uthman an kashe Uthman annabi ya ga to shi ai ba yaki suka fito yi ba ya za a yi a ce daga tura dan aiki a ce an kashe shi annabi ya ce to duk wanda ya imani da Allah ya zo ya yi mini mubaya'a annabi ya daga hannun shi ya daga dayan ya ce ga hannun Uthman ya yi mini mubaya'a haka sauran sahabbai suka yi ta zuwa suka yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mubaya'a a wannan lokaci su kusan 1000 da wani abu ne 1400 da wani abu an gama ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mubaya'a sai ga sayyidina Uthman ya dawo annabi ya ce an ce an kashe kai ya ce a ba abin da ya faru da ni shikenan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama aka zo aka yi sulhu aka rubuta yarjejeniya tsakanin shi da waɗannan mushrikai na Makka cewa a wannan shekarar annabi zai koma ba zai yi umra ba ba zai aikin hajji ba annabi ya ce ya yarda sannan suka ce duk wanda ya musulunta daga cikin kafirai ya gudu ya tafi Madina annabi zai kamo shi ya mayar da shi cikin dangin shi annabi ya ce ya yarda sannan suka ce duk wanda ya ridda daga cikin musulmi ya koma cikin kafirci to ba za a mayar da shi cikin ƴan uwan shi musulmi ba annabi ya ce ya yarda aka yi wani irin sulhu mugun sulhu jama'a sulhu mara imani sulhu irin na kafirai sulhu na rashin adalci annabi ya ce di ya yarda Umar ya ce ya manzon Allah ya za su sa ma sharadi kaza annabi ya ce eh banni har aka dan samu takaddama tsakanin shi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda har ya ce ya manzon Allah ba kai kace kai mafarki mun shiga cikin Makka muna aikin hajji ba aminina muhalliqina ru'usakum annabi ya ce eh ya manzon Allah ashe mafarkin ku ku annabawa ba gaskiya bane annabi ya ce gaskiya ne yace ya manzon Allah to mu afka duka ai jihadi ai shahada mana annabi yace a ba ai mun umarni ba annabi yace na ce maka a wannan shekaran ne shikenan aka dawo akan hanya annabi sai yace wa sahabban shi ku yanka dabbar ku ku je ku yi aski sahabbai suka ga ya manzon Allah ga Makka muna gani ga harami annabi yace ku yanka ku je ku yi aski suka yi takaddama annabi sai ya shigo gurin matar shi in ban manta ba Ummu Salama yace mata na ce su yi sinki na umurce su sinki bi sai ta ce ai ba za su yi ba da kai tafi ka je ka yanka dabbar kakka ba kowa umurni kakka ma kowa magana ka yanka dabbar ka sannan ka je ka yi aski annabi ya fito ya je yanka dabba ya je aski wasu sahabbai suna gani annabi yayi sai suka wannan yace to in ya gama sai ni wannan shikenan duka sahabbai sai suka yi gaba ɗaya sai aka dawo aka bi aka dawo cikin wato garin Madina daga baya aka koma aka je aka yi umratul qada me nake so na bayyana mana a cikin wannan dogon tarihin ashe annabi yana shawara da iyalin shi dan haka wancan hadisin da ake cewa wai shawiruhunna wa khalifuhunna hadisi ne wanda bai tabbata ba hadisi ne na ƙarya ana shawara da mata jama'a ina fata mun fahimta gashi annabi yayi shawara da mace da ba daidai bane da annabi ba zai yi ba koyi ga annabi sallallahu alaihi wa sallama wajibi ne Allah ya ce fa in arada fisalan idan su ma'aurata suka nufi yayi dan su an taradin minhuma saboda yarjejeniya da suka yi a tsakanin su wata shawurin da shawara da ta faru fala junaha alaihima to babu laifi a kansu haka ne ko fala junaha alaihima babu laifi a kansu Allah ya ce wa in aradtum an tastarbi'u auladakum idan ku mazaje waɗanda aka haifa muku ƴaƴa kuka nufi wasu su shayar muku da ƴaƴayen ba matayenku da kuka sake su ba Allah ya ce fala junaha alaikum to babu laifi akan ku ku mazan idza sallamtum ma ataitum bil ma'rufi idan kuka bayar da abinda kuka yarjejeniya na ladan shayarwar da za a yi wa ƴaƴanku bil ma'rufi da yadda shari'a ta tsara wannan babu laifi ma'ana an rabu matar ka tace ba za ta shayar maka da danka ba aure za ta yi to ka kai baka da nonon da zaka shayar da dan ko shikenan sai a nemi wata daban ta shayar da dan kai sai ka biya ta shine Allah ya ce wa in ta'asartum fasaturbi'u lahu ukhra idan aka kasa samun fahimtar juna ta'asartum ma'ana akai kikikaka ita tace aure za ta yi ko tace ba za ta shayar maka da danka ba fasaturbi'u lahu ukhra sai a yarjejeniya wata sai ta shayar da dan an fahimta da kyau jama'a kai sai ka dauki kudin da zaka ciyar da matar da tufatar da matar sai ka bai wa wacce za ta shayar maka da danka ina fata mun fahimta wa in ta'asartum fasaturbi'u lahu ukhra Allah madaukakin sarki yace wattaqullaha ku tsoraci Allah wa alamu anna Allah bima ta'maluna basir kuma ku sani lalle Allah yana ganin abinda kuke aikatawa Allah bai ganin abinda kuke aikatawa ne waɗannan kadan ne daga cikin ayoyin da suke dauke da hukunce waɗanda suke na shayarwa a gurguje jama'a yana daga cikin darussa da wannan aya take dauke da su malamai suka ce yajibu alal ummil mutallaqa an turbi'a waladaha hawlaini kamilain wajibi ne ga uwa ta shayar da danta tsawon shekaru biyu in arada walidur radhi'i itmama ar-rada'a idan kai al-mauludi lahu uba ko wan uba ko kanin uba wanda yake matsayin uba ka nifi a shayar maka da danka tsawon shekaru biyu yana daga cikin darussa da wannan aya take dauke da shi yu'khad min hadhihi al-aya anna aqalla muddati al-hamli sittata ashhurin malamai suka ce daga wannan ayar ne ake fitar da wani hukunci ake istinbatin wani hukunci cewa mafi karancin adadin watannin da mace za ta iya daukan ciki kuma ta haife ma'ana adadin aqallu muddati al-hamli shine watanni guda 6 saboda a wannan ayar Allah madaukakin sarki ya ce uwa tana shayar da danta shekaru biyu cikakku shekaru biyu wata nawa ne jama'a 24 a wata aya kuma Allah ya ce wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahara da daukan cikin shi da shayar da shi watanni 30 idan ka cire watanni 24 na shayarwa watanni nawa za su yi saura watanni 6 malamai suka ce shine aqallu muddati al-hamli jama'a kun fahimci wannan istinbatin da kyau kenan da mace za a aure ta bayan aure da wata 6 sai ta haihu a gidan mijinta to dan namijin ne bai halatta zargi ya shiga tsakanin su ba ko yace cikin daga waje ta taho da shi ko kaza wannan ba daidai bane jama'a ina fata jama'a mun fahimta kaga wannan yana ƙara tabbatar da wajibin mu ne mu musulmi mu rabu da wannan bakar al'adar ta cewa mace in ta haihu kasa da wata 9 sai zargi ya hau kanta ko kuma zargi ya hau kanta ita da mijinta gaba ɗayan su cewa to ko dai sun sadu a waje ne to ko dai ta taho da cikin daga waje ne wannan ba daidai bane jama'a mace in ta samu ciki bayan aure da wata 6 ta haihu to dan naka ne bai halatta zargi ya biyo baya ba idan ko ka kore dan ka ce ba naka bane ko to shikenan sai li'ani ya faru sai ku tafi dan ka ce ba naka bane ita ta ce dan naka ne ka doge ita ma ta doge to sai ku tafi gurin alkali wannan shine abin da ake kira da li'ani alkali ya muku wa'azi ya nuna muku girman Allah ya sanar da ku dokokin Allah daga nan ya kuma bincika ku da haka kai cikin nan naka ne sai ce ba nashi bane ke wannan cikin ya akai sai ta ce nashi ne jama'a kun fahimta da kyau to a wannan lokaci sai alkali ya rantsar da ita kuma ya rantsar da shi ya rantsuwa cewa wannan cikin ba nashi bane rantsuwa 4 cika makin ta 5 sai ya cike da tsinuwar Allah akan shi idan ƙarya yayi mata sai a dawo kanta ita ma shikenan tayi rantsuwa 4 cewa wallahi tallahi na rantse da Allah wannan cikin nawa ne kuma ni ne gaskiya ce idan ƙarya nayi mishi ba nashi bane nace nashi ne tsinuwar Allah da fushin Allah ya hau kanta ma'ana tayi tsinuwa yayi tsinuwa to li'ani kenan tsinenene ko tsinenene ya ta tsine ya tsine shikenan a lokacin sai a raba aure tsakanin su amma abinda ake cewa shine ta haihu a cikin wata 6 ko sama da wata 6 kadan a gidanka bayan aure babu dalilin da zai sa a zarge ta a ce dan ba naka bane ko dan ba nata bane ko wani abu makamancin wannan jama'a mun fahimta da kyau kuwa Allah madaukakin sarki ya sa mu dace yana daga cikin darussa da wannan hadisi ke dauke da shi malamai sun yi sabani game da wa ake nufi da alwarifu shi yasa kuka ji na fassara muku wannan aya da cewa alwarifu warifu sabiyi ko dai kace kanin uba ko wan uba ko kuma babban wa malamai sun yi sabani game da wa ake nufi da warifu sabiyi malamai suka ce ai warifu sabiyi alaihi mithlu ma ala al-abi min an-nafaqa wa tarku dhirar bil ummi idha lam yakun al-abu ma'ana wanda ake nufi da warifu sabiyi maganar da take daidai jama'a shine lallai wanda wato idan dan ya mutu zai gaje shi wanda yake ciyarwar da uban zai yi wa ita matar to da uban zai rasu ciyarwar za ta dawo kanshi wannan shine ake nufi da warifu sabi hadisi yayi ishara zuwa ga haka a cikin sahihul imam al-bukhari hadisin da wato al-imam al-bukhari ya ruwaita daga manyan sahabbai guda biyu ummu salama da hindu matar abu sufyan hadisin na nan a cikin kitabun nafaqat babun da al-imam al-bukhari ya kulla yace babun wa 'ala al-warith mithlu zalika ina fata an fahimta ya kawo waɗannan hadisan ya kawo waɗannan bayanan sannan malamai sun yi sabani game da shin ciyarwa idan sa'ad da uba ya rasu shin ciyarwar nan ta dawo kan ita uwa ne ko ko ya dawo kan uba ne wato wan uba ko kanin uba malamai suka yi maganganu amma abin da yake daidai jama'a ciyarwar ta dawo kan wan uba ko kanin uba ciyarwar bata dawo kan matar ba ina fata mun fahimta idan ta ciyar inna mata kyautata ne da a bata lada tayi mustahabbi ina fata mun fahimta ummu salamata ta tambaye annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama take cewa menene abin da yake a kaina game da ƴaƴan abu salama tace ƴaƴana ne ko in naci da su zan samu lada annabi sallallahu alaihi wa sallama yace laki ajru ma anfaqati alaihim matakar kika ciyar da su to za a baki lada amma dai ciyarwar ba wajibi bace akan ki ciyarwar wajibi ce akan mijinki to ya rasu to ta tashi daga kanshi ta koma wanshi ko kanin shi akan ƴaƴan shi ina fata jama'a mun fahimta wa fiha dalilun ala anna al-hibanata lil ummi sannan a cikin wannan aya akwai dalili cewa lallai reno to a hannun uwa yake ma'ana da za a samu rabuwar aure tsakanin uwa da uba sai zanga kananan ƴaƴa a gaban su wa ya fi cancanta ya dauki ƴaƴan ya tafi da su uwa ko uba to uwa ita ce a haqqu bil hidana ita ce tafi cancanta da ta wato asalin reni ƴaƴanta wannan ita ce fatawar al-imam Abu Hanifa da al-imam Shafi'i da sharadin cewa idan dan bai balaga ba idan dan bai wuce shekaru na tamyizi ba idan ya kai waɗannan shekarun khuyira baina abawaihi za a bashi zabi ne tsakanin ya zabi zama da uwar ko kuma ya zabi zama da uban ma'ana idan yaro ne karami to lalle uwa ita ce a haƙu da ta rike shi matakar bace aure ba amma idan ya kai sinnut tamyiz shekara 8 shekara 7 shekara 10 to a wannan lokaci za a ba dan zabin ya zauna da mahaifiyar shi ko ya zauna da mahaifin shi dalili akan haka malamai suka ce ma rawahu abu dauda an abdullah ibn amr anna imra'atan ja'at ila an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama fa qalat wata mata tazo gurin annabi tace ya rasulullah inna ibni hadha kana batni lahu wi'a tace ya manzon Allah wannan dan nawa ciki na ita ce jakar da ya zauna ma'ana ni na dauki cikin shi wa sadiyi lahu siqa sannan nono na nan ne famfan shi nan yake shan ruwa ma'ana nan ne yake cin abinci an fahimta jama'a sannan sai tace wa hijri lahu hiwa sa'annan cinyata nan ne yake zama nan ne yake kai komo ma'ana wannan matar ta iya jawabi kenan ma'ana sai da tayi shimfida ta nuna irin hidimar da tayi wa dan kafin ta fadi abinda take da bukata sai ta ce wa inna abahu ballaqani kuma mahaifin dan wannan da ya sake ni wa arada an yanta zi'ahu minni kuma sai ya nufi ya kwace dan ya raba ni da shi fa qala sai annabi yace anti ahaqqu bihi ma lam tankihi ke kika fi cancanta da ki dauki dan ki rene shi matakar baki aure ba kun ga wannan yana ƙara tabbatar da lallai uwa bayan rabuwar aure ita ta fi cancanta da to wato asalin dauki ƴaƴanta ta ci gaba da kula da su ta ci gaba da renan su al-imamu ibnu abdul barri kamar yadda ya hikaito wata magana a cikin littafin shi al-kafi fi fiqhi ahli al-madinati al-maliki yace la a'lamu khilafan bayna as-salaf min al-ulama'i fil mar'ati al-mutallaqa idha lam tatazawwaj annaha ahaqqu biwaladiha min abihi ma dama tiflan saghiran wa lam yumayyiz yace bai san wani sabani da aka samu daga malaman salaf ba game da cewa matar da aka saki idan bata aure ba to ƴaƴan da ta haifa ita ta fi cancanta da ta rike su ta rene su fiye da uban matukar bata aure ba haka al-imam ibn abdul bar ya fadi a cikin littafin can al-kafi haka aka nakalci wannan magana daga gare shi a cikin littafin at-tamhid nashi din insha Allah ana min ishara jama'a akwai hadari dan haka zamu saurara anan insha Allah in Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe zamu karasa tattauna matsaloli da suke da alaka da wannan aya da ci gaba da tattauna matsaloli na fiqhu da fitar da waɗannan fawaid al-ilmiya kafin mu dora mu ci gaba a ayar gaba insha Allah mu ne ma mutane fatan alkhairi yadda kuka zo nan Allah ya maida kowa gidan shi lafiya
assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullah
malam ya ka samu gidi da mata kin yi da ani
na'am
ne mu kuma ciki wannan waye ne yake fatan
dan za a hada shi da mahaifiyar shi ma'ana za a yi ilhaqin dan da mahaifiyar shi ne ma'ana dan bai halatta a danganta shi zuwa ga mahaifi ba za mu zo mu tattauna mas'alar li'ani insha Allah sannan ana sanar da cewa waɗanda suka zo da mashina da Allah idan an tashi kada su dauki mashinan su sai bayan minti 5 da Allah ana sanar da cewa duk wanda ya zo da mashin kada ya dauki mashin din shi sai bayan minti 5 bayan kowa ya zo ya tsaya a gaban wato asalin abin hawan shi Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah ya datar da mu abubuwan da muka fadi na daidai ya ba mu lada abubuwan da muka yi kuri Allah ka gafarta mana Allah ya kai kowa gidan shi lafiya Allah ka ji kan malam Albani Allah ka gafarta mishi Allah ka ji kan shi ka daukaki darajojin shi Allah ka kyautata zurriyar shi da almajiran shi da makarantar shi Allah ka sa musu albarka abubuwan da ke tinkarar su na hadari Allah ka kiyaye su Allah ka shigar da mu aljanna ka nisanta mu daga wuta zan saurara anan nake cewa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika